بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير الصبر شاء ليا قوت الربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادي شكرا دبو لريه دور تلاتين لترى ديدي دا تلاتين قوتا ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شابقوي وننشيني كسب نبير لقد كنجر انجير قصصو انكراتين لتافن الاستقامة ولفر الإمام الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني Allah ubangiji ya gafarta mishi. Wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici a bisa fahimtar magabata daga cikin salaf Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da sauran nabayan su dangane da mas'aloli daban-daban na aqida da tafarki da addini da manhaji. Allah ya saka ma Ibn Taymiyyah da alkhairi. Muna karanta muqaddima wadda malam Dr. Muhammad Rashad Salim rahimahullahu yayi. A inda muke jin yana yi mana somuntabi, yana yi mana sampoti na mas'aloli waɗanda za mu ci karo da su dalla-dalla a cikin littafin insha Allah. Za mu tashi a inda yake cewa wa yaqrinu ibn taymiya baina sauti al-hasani wa surati al-hasana fa yaqul, yana ci gaba da mana bayani akan wato ru'usul aqlam na masail waɗanda ke cikin littafin. Yace ibn taymiya rahimahullah ya gwama yayi muqarana tsakanin as-sautul hasan murya mai dadi was-suratul hasana da kuma kama mai kyau. As-sura anan na nufin kama, figa ko image, shakal ko hai'a ta abu. Sura anan na nufin kamanni, wato kama mai kyau ta dan adam ko ta wani abu ko ta wata halitta, da kuma sauti mai dadi. Ibn Taymiyyah ya hada suri guda ye magana akan su. Fa yaqul, sai ya ce wal istidlalu bi kauni sautil hasan ni'matun ni'matun wastilzadun nufus bihi ala jawab isti'malihi fil ghina'i aw istihbab dhalika mithlu al istidlal bi kauni al jamal ni'matun wa mahabbatun nufus lis sura al jamila ala jawab isti'mal al jamal الذي للصبيان في امتاء الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك. يتشي والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة كفا هجا دا تشيوا مريامي دائي نئمة تشيدا غا الله واستلذاذ النفوس به دا كما كسن تشيوا زكاة سنة جن دائي مريا وتكي مي دائي a dauki wannan a matsayin hujja ala jawaz isti'malihi, akan cewa to hakan yana nuni zuwa ga halascin amfani da murya mai dadi wanda za a yi ta irin ta wato alhan, wanda za a mai da ta melody a yi a juya ta zuwa murya wanda take mai faduwa da tashin gabobinta ta yadda za ta sanya wa zakata ni'ima da natsuwa kamar yadda dai ake yi a music ko karin sauti na waka ko kida ko makamancin haka. Cewa wannan murya mai dadi tunda tana da dadi kuma zukata na jin dadin ta, to wannan ya nuna halascin ayi amfani da irinta a maishe ta fil ghina, a rera kida ko waka a wustihbabi zalika, ko kuma a ce ma hakan mustahabbi ne. مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ومحبة للنفوس للصورة الجميلة كما يدعى كفا هجادة شوى كو نحل التدن أدن إني إما تشيدة الله يكيما يان أدن ييسي كاواوا كما سنيا ودى الله يمو زكا تمتاني أتبي أرسو شوى سنة سن أبو مي كو سنة سن سقاح للتا مي كو كو سترى مي كو كو كما مي كو. To wannan yayi nuni zuwa ga ala jawaz isti'mal al-jamal, cewa to a dinga amfani da kyan halitta alladhi lis-sibyan wanda kananan yara suke da shi fi imta'in nasibi a dinga sanyawa mutane suna jin dadi su kalli kananan yara da ƴan mata masu kyau su ji dadi mushahadatan wajen kallon su wa mubasharatan da rungumar su wa ghairi zalika da makamcin wannan wato mutanen dariku ne sufaye suka yi wani istinbati wanda ibn taymiyyah zai mana magana akan shi Allah subhanahu wataala ya halicci ɗan adam da ɗabi'ar san abu mai kyau sawa'un mutum ne za su gani mai kyau zai zama abin ƙauna a cikin mutane mace ce yara ne ƙanana wani sura ne na wani abu mai ban sha'awa har ila yau Allah ya halicci mutane da ƙaunar murya mai daɗi muryan nan tun daga kan gamagarin murya ta ɗan adam da kuma murya wacce za a sarrafa ta zuwa kiɗa ko waƙa ko wani yanayi na an'am da alhan babu shakka a ɗabi'ance ɗan adam yana son wannan to tunda wannan abu ne da ɗabi'ar mutane ne suna so sai sufaye suka ce to wannan ya nuna zuwa ga na farko halaccin amfani da kiɗa ko murya mai daɗi a wajen zikiri ko wajen ambaton Allah kai suka ce ba ma halalci ba mustahabi ne tunda mutane suna son kyakkyawar sura to wannan yana zuwa ga halalcin idan za a yi wani taro na addini ko wani zikiri to a halarto da mutane masu kyakkyawar sura a gaba musamman yara ƙanana da matasa wanda ba su da gemu zai yi mana magana akan su da kuma ƴan mata ba ma halalci ba suka ce kai mustahabi ne ba saboda ajiyar da mutane daɗi idan ana harka addini wannan shine sirrin da kaga duk inda za a yi wani taro ire-iren wannan to zaka ga an kawo ƴan mata gaba an musu kwalliya sawa'un taron na addini ne ko taro na duniya ana ganin wannan wata hanya ce ta burge mutanen da suke wurin Ibn Taymiyyah zai magana akan wannan da kuma mai musu da martani da warware zare da abawa akan cewa ai ba wai duk abu mai kyau a fuska ko wanda zuciya ke jin daɗin sa shikenan sai ya halasa ba haka bane in ka bude wannan kofa zaka bude kofar barna mai fadi domin hatta giya misali da mashaya suke shanta ai suna ikirarin suna jin daɗin ta kuma Qur'ani ma ya tabbatar da tana da wani amfani haka mazinata ai suna jin irin daɗin da ɗan adam ke ji wajen saduwa da ƴa mace ta yi ita ma ƴa macen tana jin daɗin da take ji na saduwa da ɗa namiji a cikin saduwar da sunanta zina amma da haka Qur'ani ya haramta shari'a ta haramta haka wanda yake yin sata misali ai yana jin daɗin mallakar abin da yake ta hanyar sacewa mutane dukiyarsu haka duk wanda yake wani sabo babu mamaki ya zama yana driving wani annashuwa ko wani daɗi daga aikata wannan abu ko da ko daɗin ya zama temporary ne na lokaci ne kankani to wannan ba zai zama dalili akan halasci ba akwai ka'ida ta wato value judgment hukunci na kyau ko rashin kyan abu yana komawa zuwa ga abin da shari'a ta ce mai kyau ne shine mai kyau abin da shari'a ta ce maras kyau ne to maras kyau ne ko da kuwa mutane su ana su ganin da karan da kusurin tunanin su sun ga cewa kai wannan fa yana da kyau in shari'a ta ce bai da kyau to bai da kyau ko kuma su suka ga bai da kyau idan shari'a ta ce yana da kyau to yana da kyau akwai abubuwa da dama wanda shari'a ta ce suna da kyau amma mutane suna da tababa akan kansu hatta waɗanda suka yarda da abin a shar'ance suna da tababa akan kyan abubuwa akwai abubuwan da shari'a ta ce ba su da kyau amma mutane suna ganin masu kyau ne yanzu misali jama'a dauki mas'ala nan kusa da ta zama mutane kowa yake da ta cewa akai ko yake da wani abin da yake ganin nashi zai sa mashi mafita mas'ala da Allah ya ce wa mata wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kowa ta zauna a gidanta kar su fitowa irin ta maguzawa aka waye gari yanzu a duk duniya ba aiki da wannan karatun sawa'un musulmai ko kafirai an riga an saki mata kawai su fito illa man asama Allah kuma ana kokarin ai justifying cewa wannan fitowar zamani ya tirsa ta sai an fito din ana ganin ai abu ne mai kyau ku muna gane jama'a amma me yake biyo baya bala'o'in da suke biyo baya ai ba kadan bane saboda kauce wannan ka'ida qur'aniya game da cewa mata su zauna a gida kar su fito sai da bukata yanzu ana ta yakan wannan karatun ana cewa a ba su yanci su fito su ka fada da maza in ba su fito ba za a samu matsala in sun zauna a gida suwa za su yi mana kaza da sauransu sai aka shiga cikin dimuwar da ake a cikin su har za a wayi gari ma yanzu akwai matan da kwata-kwata ba za su iya zama a gida ba suna ganin zama a gida ma kamar suna fursuna ne amma kuma sai sun gama yawon duniyarsu kai hatta fa wanda suke yin essential services waɗanda da gaske ne al'umma suna da buƙatu ya zuwa ga wannan services din zaka same su da dama bayan sun shekaru suna wannan ayyukan suna da dama cewa wannan ba shine asalin abin da ya kamata su yi sun zo retire kaddara likita ce ita ko malamin makaranta ko me take yi wanda take ganin cewa ko kuma al'umma suka gamsu da ta cewa al'umma na da buƙata zuwa ga wannan service din nata sai ta gama za ta gane wannan khilaful aulani alal aqal cewa ba shine abin da yafi kamata ta yi ba saboda asal da take wannan aikin za ta sarye da karamar ta tukuna na farko za ta sarye da ƙaunar da ya kamata samu daga ƴaƴanta in ma ta haife su ko kuma za a haramta mata darajar umuma ba za ta iya samun darajar cewa ita ma uwa ce ta kawo wasu mutane duniyar nan ba amma ai yanzu misali matan da ke zaune a gida ba sa fita ganin su ake kaskantattu su ma kansu suna da shu'ur bin naqas cewa su a cikin al'umma su ƴan baya ne su wance sun more su suna fita waje suna samun albashi suna zuwa kasuwanci suna zuwa Dubai mijinta ya bata in ta ga dama ta je tana ma da motoci da ake mata haya da su babba attajira ce ita kuma tana zaune kawai sai dai a je a dawo a tare da ita a gida har za a dinga zuga ta ke haka zaki zauna ba zaki komai ba ke haka zaki zauna wannan kuma shine asali fa jama'a to kaga value judgment dinmu da muka bari ya canza saboda canzawar duniya bai canza asalin hakikar ba za a gama duk wani kwana-kwana sai an dawo kanta to ka dauki duk wani abu da kasancewa qur'ani ko shari'ar Allah ta ce eh mutane kuma suna da tababa ko ba su ce a'a ba suna dai ganin to a dan dinga sarkawa ne ko kuma shari'a ta ce a'a mutane kuma suna ganin a'a kar a ce a'a duka a rage wannan fa ma a cikin mu musulmai kenan balantana cikin kafirai akwai abubuwa da zaka yi karantawa da dama na maganganu ko rahotanni ko tarihohi na mata waɗanda suka kai ƙimma a duniyan nan ana ganin su manya amma zaka tarar suna da wannan cutar ta cewa suna na damar dama zaman su suka yi a gida kawai mace ce za ta zama malamar jami'a har ta zama professor a ji labarinta a ko'ina a duniya a gayyace ta conferences ta gabatar da warkoki ta yi rubuce-rubuce a ji labarinta amma ta zo ritaya sai ta yi mutane nasiha cewa tana ma mata nasiha cewa kowace mace ta zauna a gidanta kar ta biye ma irin abin da ni na biye mishi saboda bayan waɗannan shekarun gaba ɗaya na gane cewa na yi asarar rayuwata ne amma kaga wannan dishi yake ba matanmu sha'awa da iyaye da ƴaƴa kowa abin da ke ba sha'awa kenan a ce mata sun zama su ma kamar maza hatta mu da muke irin maganin ganin mu ake wasu 'yan ƙauye ko kuma wasu 'yan Boko Haram in disguise ko mun gane da kyau jama'a Allah ya tsare mu almuhim shine ba wai duk abin da mutane suka gan shi yana da kyau sai ya zama mai kyau ba ko kuma duk abin da mutane suka gan shi yana da muni sai ya zama mai muni ba da kyau da muni suna komawa ne zuwa ga shari'a Allah ne subhanahu wata'ala a cikin alqur'anin sa ko ta harshen manzon sallallahu alaihi wasallama yake cewa kaza mai kyau ne shikenan ya zama mai kyau kaza mummuna ne shikenan ya zama mummuna idan mutane suka yi hukuncin kyau da muni ya saba wa na Allah da manzon shi to koda kuwa a farkon al'amari suna ganin sun ci riba babu shakka a ƙarshe zai kai su ga halaka ne Allah ya tsare mu zai zo mana sharhi akan waɗannan masaloli thumma yaqulu ibn taymiyah kaseeran ma yajma'u fi ash-shakhs al-wahid bayna as-sura bayna as-sawti was-sura kama yaf'alu fil mughanniyat min al-fatayat min al-qinat yace so da dama akan samu mutum daya ya hada tsakankanin daddadan sauti da kyakkyawar halitta kamar yadda ake samu haka game da al-mughanniyat mataye wanda suka kware wajen rera waka min alqinat daga cikin kuma masu wato kada kade yawanci galibin su ɗan mata ne bayi waɗanda ake siyo su su an musu training sun iya rawa sun iya kida da waka kuma suna da kyakkyawar halitta wa qad zayyana ash-shaytanu likathirin min al-mutanassika shedan ya riya da dama daga cikin masu bautar Allah masu zuhudu wal ubbad da masu bauta anna mahabbata suratul jamila idza lam yakun bi fahisha fa innaha mahabbatu lillahi shedan ya riya musu sun yadda da cewa san abu kyakkyawa san kyakkyawar halittar ya mace ko karamin yaro in dai ba kauna ce da nufin saban Allah ba to wannan yana cikin kaunar Allah dan kana kaunar kyakkyawar halitta da Allah yi kama zayyana li haula'i anna istima'a hadha al-ghina'i lillah kama yadda shedan ya riya musu kuma ɗayan bangaren cewa sauraron waƙe-waƙe waɗanda ake yi da sunan yabo da sauransu da kada-kade to addini har a dinga kallon masu yin wannan kada-kada a matsayin manyan mutane a cikin addini a matsayin waliyai duk shedan ne riya wa jama'a wannan jama'a shedan ne yake riya wa mutane zaka tarar da mutun yanzu yana da waya wani an zuba mishi waƙoƙi sun fi gig biyar waƙe-waƙe ne kawai na banza wai da suna ana yabo ana salati ana ishku da makamantansu wani zai wuni ya kwana yana jin wannan kuma yana itikadin yana samun lada ne gani yake kamar Qur'ani yake saurare shi din ne ya riya mishi wannan kuma ga inda kyau jama'a Allah ya tsare mu wa yaqulu ibn taymiya innahu laysa fi dinillahi mahabbata ahadin li husnihi qat babu wani hujja a cikin addinin Allah cewa ga wani mutum ko wani abu wanda za a kaunata kawai dan kyau kadai dan yana da kyan halitta kadai ya zama wannan shine dalili akan cewa ya zama abun kauna fa inna mujarradal husni tsuran kyau kawai la yusibu Allahu alaihi wala yu'atib Allah bai bada lada dan wani na da kyau ko yi mawana uquba dan wani mummuna ne wannan ba tsarin Allah bane cewa wani tunda yana da kyau Allah zai tsirata da shi ranar alkiyama wannan kuma tunda mummuna halitta gare shi to dan wuta ne babu wannan walau kana kadhalika kana yusufu alaihi salam li mujarrad husnihi afdala min ghairihi min anbiya da haka ne to da sai a ce annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ken shi kadai zai zama yafi kowane annabi daraja amma ba haka bane abu bai fi kowane annabi daraja ba duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi tabbatacce ya ambaci cewa yusufu al-karim ibn al-karim babba dan babba dan babba dan babba annabi dan annabi jika annabi ta taba kunnan annabi sannan kuma an bashi rabin kyau amma kaga baya cikin ulul azmi min ar-rusul bai cikin su ashe ba shine mafi daraja annabawa ba duk da yafi dukkanin annabawa kyau in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma duk mutanen duniya yafi shi kyau rabin kyan duniya duka aka bashi karanta suratul yusuf da labaran da Allah ya bayar a ciki da hadisan da suka bi akan haka amma ba wannan ne dalilin kyan shi ba wa dalilin wato darajarsa ba me dalilin darajarsa shine ilimi da Allah ya bashi da annabta kame da Allah ya ambata a cikin sura ko ilimi da Allah ya bashi wanda ya darma sauran mutane ya zama bazza bihil aqran ilimin shi na fassarar mafarki da ilimin shi akan tattalin arziki da annabta da Allah ya bashi da amana da Allah ya bashi ij'aluni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim kaga waɗannan abubuwan su suka bashi darajar da Allah ya daukaka shi da ita ba wai ken shi kadai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala fil hadisi sahih annabi ya ce a cikin hadisi ingantacce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ubangiji jamilun ne yana da kyau yuhibbul jamala kuma yana son kyau wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu muslim da abu dauda da tirmidhi sun fitar da shi haka al-imamu ahmad da ibnu khuzaima a cikin kitabu tauhid haka al-imamu ibrahimul harbi a cikin garibul hadith dinsa dukkaninsu sun fitar da shi ta hanyoyi daban-daban daga sahabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu cikin hadisin shine al-kibar batarul haqq wa ghamtun nas wannan riwaya ce tabbatacciya Sheikh Al-Albani ya tabbatar da takhrijin ta da ingancin ta a lamba ta 1626 na as-sahiha akwai riwaya kuma take mai rauni ta al-Imam Abu Ya'la wanda yazo da inna Allaha jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu an yara ni'matahu ala abdi wannan gaba ta biyu tana da matsala saboda isnadin ta akwai rauni al-Imam Abu Ya'la al-Farra ya fita da ita a cikin musnadin sa shi da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri akwai kuma wani shahid wanda yake la ba'sa bihi riwayan Abdullah dan Amr dan As bi majmu'i turuq da za a ce hadisin ya tabbata bayan wancan tabbatacce wannan ma ya tabbata da wannan ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau fa innahu qala aidan amma kuma shi annabin ne yace inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum Allah baya kallon kamanninku Allah kuma baya kallon yawan dukiyarku walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sai dai Allah yana kallon ayyukanku ne da zakatanku ita ma wannan riwaya al-Imam Muslim ne da al-Imam Ibn Majah da Baihaqi a cikin al-Asma' wa Sifat da al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Hilyatul Awliya daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu haka riwaya ce tabbatacciya kaga kenan tayi balance cewa Allah yana son kyau amma ba kyan kawai kamanni ba kyan aiki tukunna idan kyan aiki har da kyan kamanni sai ya ƙara mishi kyau kamar yadda na Annabi Yusuf din yake amma mujarradin kyan halitta kawai kamar yadda zaka sami kyan halitta a cikin musulmai zaka same su a cikin kafirai za a samu a cikin atqiya za a samu a cikin fasikai za a samu a cikin masu bin dokar Allah za a samu a cikin masu saban Allah kaga kenan ba ma'auni ne na nagarta ba shi na asalin abin da Allah yake duba me yin ma'auni na asalin abin da Allah yake duba shine Allah yana duban zukata ne da ayyuka in ba da haka ba ta yaya Bilal zai samu daraja wanda bakin fata ne irin ya samu darajar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki ya ganshi a gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a shiga aljanna ta yaya bai a ce mutane irin su Abu Jahl su Abu Lahab wanda Qurayshawa ne kyawawa su zama makamashin wuta tun anan duniya Allah ya bada labarin su saboda basu bi Allah ba shi kuma wancan ya bi Allah da haka ba kamace kawai ba sai zukata da ayyuka sun yi kyau sannan wannan kama ta fuska za ta yi kyau za ta yi amfani fa ulima anna mujarrad al-jamal adh-dhahir fi as-suwar was-siyab la yanzuru Allahu ilayhi sai aka fahimci cewa tsuran kyau na zahiri a jikin kamannin mutane ko a jikin sutura ta mutane to Allah baya kallon wannan innama yanzuru ila al-qulubi wal a'mal kadai Allah yana kallon zukata ne da ayyuka sune mahallin hukunci wa alal rugmi min anna ibn taymiya ashaba ba'da zalika fil kalami am mas'alati as-sama yace duk da yake kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah injimalan Rashad Salim rahimahullah yace Ibn Taymiya ashaba ya tsawaita ya cika magana ba'da zalika bayan wannan batu da yayi akan kyau fil kalami am mas'alati as-sama Ibn Taymiya ya tsawaita batu akan zance game da as-sama'u lafazin as-sama' idan yazo ana magana a cikin karatu ya danganta ga mahallin a irin nan yana zuwa ne da ma'anar sauraron kada-kada din ba irin na malaman hadisi bane wanda yake nuni zuwa ga sauraron hadisi din to as-sama anan ba kuma irin na malaman nahwu ba wanda yake magana akan kiyasi na tabbatar da kaidoji in kaji ana magana akan sufanci ko aqida aka ce as-sama to yana zuwa ne da ma'anar hukunci game da sauraron kada-kade da waƙe-waƙe na yabo da na ishku da na abin nan wato harraka zukata zuwa ga kaunar salihai ko yi musu waka ko sauraron ruba'iyat waƙoƙi masu ƙarhudu da irin abubuwa irin su waɗannan ishiriniya da alburda da diwani da makamantansu wanda zaka ga dinda ɗan ɗariƙa suke sufaye da makamantansu suna ba da muhimmanci zuwa ga sauraron waɗannan waƙe-waƙe da haddace su wa radda ala aqwali sufiyati fiha ibn timiya ya maida martani gazantukan da sufaye suka yi akai illa annahu rajaa fa khassasa faslan ja'ala unwanahu fi mahabbati aljamal sannan kuma yayi saki kebance wani fasli wata gaba wanda yayi mata kanun bayani da cewa mahabbatu aljamali hukuncin kaunar kyau a'ada fihi alqawla alladhi awjazahu min qabl ya sake maimaita maganar da da ya faɗi ta a takeice anan wannan fasli ya maimaita ta amma yana mai yana fadadawa walakinahu fi hadha alfasli istatrada fil kalam sai dai a wannan faslin yayi istitrad shine ya fita daga magana ya fada wata magana daban fil kalami an silatil jamali bil hubbi wal bughd ya magana akan alaka da ke tsakanin kyau da kauna da kuma muni wato kiyayya amin wartibati hadha bi mas'alatil qadri da kuma alakar da ke tsakanin waɗannan abubuwa da kaddara thumma yantakilu ila al-kalami an sufiyya wa daf'ihim hubba al-jamal ila musahabati al-ahdaf sannan ya koma kuma yayi magana akan sufaye waɗanda kaunarsu izuwa ga san kyau ya ja su dafa'ahum wa daf'ihim hubba al-jamal kaunarsu ga kyau ta ja su ila musahabati al-ahdaf zuwa ga yin abokantaka da yara ƙanana ahdaf masu ƙananan shekaru wa ishqi suwaril jamila da kuma kauna mummunar kauna da suke ma duk wani abu mai kyau wannan kauna da suke wani abu mai kyau ya ja su ilal wuqu'i fil fahishati ahyanan ya ja su har izuwa ga kan zina wani lokaci wato abin da yake cewa shine jama'a in aka ce as-sufiyya da ake cewa aslan jama'a idan muka dauko asalin tarihin yake dama shi as-sufiyya mustalah ne wanda yake muhdath terminology ne wanda yake sabo ba a san shi a farkon musulunci ba to amma kamar yadda suke cewa la mashahata fil istilah babu matsala game da abin nan terminologies indai an san ma'anarsu a farkon al'amarin musulunci wato zamanin annabi da sahabbai mutane sun rayu rayuwa wadda take ta tsoron Allah da taka tsantsan game da duniya ta fuskar guje ma duk wani abu wanda yake haramu a abinci ko sutura ko mu'amala su ta dukiya ko kasuwanci ta fuskar kuma taka tsantsan da guje ma shagala da halas abinda ma ya halasta to za su zama suna da taka tsantsan da guje mishi da tsayuwa gwargwadon bukata wannan shine manhajin da annabi alaihi salatu wasallam ya rayu shi da sahabbai kuma ya bar musu gadan wannan taka tsantsan din game da duniya to da tafiya tayi tafiya annabi da sahabbai suka fara shudewa tabi'ai suka biyo bayan sahabbai suka zama akan wannan tafarkin irin na sahabbai wajen kuka da tsoron Allah da istighfari da yawan sallar dare karatun alqur'ani tsoron abin da zai kai ya kawo tuna lahira da kuma tsayawa akan abin da ya halasta na mu'amalar rayuwa da guje ma haram gabaki ɗayansa da kuma yi wa juna wa'azi da tunatarwa akan tsayawa akan lahira ana nan har zuwa cikin tsakiyar ƙarni na biyu da kuma farkon ƙarni na uku a sa'ad da musulmai suka fara cakuɗewa da wasu al'adun Farisa da Roma da al'adun ainihin wasu ƙabilu da suka shigo musulunci wannan sai ya fara haifar da yanayi na akwai ragowar tasirin addinan waɗancan al'adun da suka bari wanda su ma a cikinsa da salo na guje ma duniya sai ya fara naso zuwa cikin na addinin musulunci aka zo mataki na biyu fassara littattafan Farisa da Yunan da falsafa ta su Aristotle da ilimi na zuhudu na Hindoros wato na al'adun addinin India Hindus wannan to yanzu tunda malamai ne suka yi wannan aikin da suka fassara shi sai suka ga wasu abubuwa da suka yi kama da na musulunci kuma galibin su masu wannan fassara ba su kware akan aqida ba wasu su ma zindiƙai ne da haka sai suka dinga kokarin rawwaje wannan tunanin imma da kyakkyawan manufa ko kuma da mummunan manufa wannan tunani sai ya fara shiga cikin mutane ya fara yawo har aka wayi gari mutane suna yin wannan salon gudun duniyar amma kuma a bisa tafarkin da ba na annabar sabai ba wannan shi ya kai ga aka samu mutanen da suke da tsantsaini tsantsainin ya wuce haddin shari'a mutanen da suke da gudun duniya gudun duniyar ya zama abun bada labari dan ya wuce haddin shari'a dan ba su tsaya akan irin yadda annabi ya tsaya ba ba su tsaya akan irin yadda sahabbai suka tsaya ba a cikin sahabbai akwai wanda yake saki da kyakkyawar riga idan ya same ta ta halasci akwai wanda yake cin kyakkyawan abincin ya same shi ta halas wanda kuma bai samu ba sai ya hakura a wannan bigiran kuma sai aka samu mutane waɗanda suke kin cin halas wai sai su ci na bola suke kin yin aure wai suna ganin yin aure shagala da duniya ne suke kin yin kasuwanci wai suna ganin yin kasuwanci biye mu duniya ne to waɗannan su ne aka fara kira da suna sufayi 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 to ana nan tafiya ta tafiya sai kuma ɗabi'ar zamani ta samu na caccanzawa abubuwa wanda ɗabi'a ce ga zamani ta har aka kai ga kuma sai kowa ya fara kafa nashi irin tiyorin cewa shi zai kafa wani salo na gudun duniya amma gashi abin da zai dinga prescribing wa mutane wannan shine dariƙa ko mun gane tun Abdullahi dan Mas'ud yana raye an samu wanda suka yi tunanin kafa irin wannan tafarkin yace to ku dinga salati kaza ku dinga hailala kaza ku dinga zikiri kaza da safe da rana da sauransu Abdullahi dan Mas'ud yayi hani ga wannan wannan tafarkin shine aka zo aka samu ya dinga na so yana jujjuyawa har zuwa nan dariku Qadiriyya Tijjaniyya na Kashibandiyya Shagiliyya wacece duk wasu tafarki ne wanda asali tafarki ne da aka kafa wai dan a guje ma duniya da rudinta amma sai aka kafa shi ba akan tafarkin annabta ba shi ya samar da aka wayi gari ne an ce sufaye to abin da zai zo cikin kwalwarka shine wasu mutane wanda suke karkatattu daga manhajin annabta wanda kuma wannan shine gaskiyar ta'arifin su a wannan zamanin amma sufaye na farko ko da yake ba a kira su da suna sufaye ba amma suna da ɗabi'a ta gudun duniya da guje ma rudinta to su ne salaf su kuma manhajin su ba akan wannan yake ba ba akan irin wannan na yanzu yake na bautar kabari girmama waliyai fiye da girman da Allah ya ba su ƙarerai har kuma aka kai ga mutane sun sawa kansu wasu ka'idoji waɗannan ka'idojin sai suka fandarar da su daga ɗabi'a shine abin da ya halasta su ce ba za su yi amfani da shi ba na aure su ce ba za su yi ba na neman duniya dan biyan bukatun duniya ba za su yi ba duk da tunanin wai hakan kurba ce to wannan sai ya kai su zuwa ga bukata in ta tsananta sai su bude wa kansu kuma kofa abin da ya haramta sun ƙi yin aure amma sun halasta wa kansu kallon kyawawan ƴan mata da tunanin wannan wai ai appreciating abin da Allah ya yi ne mai kyau da haka kuma suka auka zuwa ga zina sun ƙi shan ruwa suna ta'azumi kullum sun ƙi cin abinci mai daɗi suna ta yin misali kullum kuma har su kai ga su halasta wa kansu cin haram ko shan abin da yake ya haramta na maye sun ƙi neman arziki na halas ta hanyar kiwo da noma da kasuwanci da sana'a da kwadago sai kuma su halasta wa kansu kwace dukiyoyin mabiyansu su tara su da suna ana tara baiko ana tara sadaka kuma sai su hau kai su danne kaga shedan ya zo musu ta fuskar abin da suka amince da shi sai ya kawo musu abubuwan da suke haramun kala daban-daban amma kuma sai riya musu su justifying cewa wannan ai ba haram bane daka zaka tarar da sufi duk sanda ya ƙara zurfi a cikin sufancin to zaka tarar kuma ya ƙara halasta wa kanshi wasu haram kuma ya ƙara nisanta daga tafarkin ɗabi'a zaka gan shi ya nisanta daga tafarkin ɗabi'a gwargwadon nisan shi a cikin sufanci gwargwadon gujewa ɗabi'a da yake baya shiga mutane baya magana da kowa baya wanka baya zuwa jana'iza bai sallar juma'a baya gaisawa da kowa amma kuma a ƙarƙashin ƙasa yana yin abubuwa daban-daban na ɓarna Allah ya tsare mu daka sufanci wata nazariya ce wata samu matsaloli da yawa jama'a a cikin kowane addini da al'umma ana samun mutane wanda suke da ra'ayi na irin wannan kwamar din wato ba ruwan mu da tafarkin da ake rayuwa akai muna so mu rayu akan wani tafarki na musamman to a cikin musulunci kuma da muka ambata tun farko wajibi ne wannan tafarkin ya tsaya akan abin da shari'a ta ce a tsaya akan shi na umarni da hani na halasci da haramci na hukunci a game da cewa kaza na da kyau kaza bai da kyau amma da aka dauko na Farisa aka dauko na Yunan aka dauko na Hindurus aka gwama da na musulunci shikenan sai zama an yi talbisul haqq bil batil dole sai gaskiya ta zama ta samu matsala a cikin waɗannan karabka ta barna Allah ya tsare mu to shine wannan sai ba su dama jama'a sai suka koma suna zama da kananan yara suna zama da almarada waɗanda suke ba su riga sun yi gemu ba kamar a ce teenagers kenan sai ga shehi kullun yana cikin irin waɗannan samarin da matasa har yana hada jikin shi da jikin su yana sumbanta su yana rike musu hannu duk inda zai je har zargi ya dinga shigowa akan cewa yana luwadi ne da su tun bayo ba ana zargin shehunnai da ire-iren waɗannan zarge-zargen da wuya ka samu wani shehi ko wani shugaban wata dariƙa ko wani sufanci da ya kai ga wannan matakin ba ce sai ka tara akwai ire-iren waɗannan zargin suna kewaye da shi sannan kuma sai ya halasta wa kanshi yin taro da 'yan mata da jawo su a jika da kusanto da kyawawan mata har matan aure wani lokaci har akan samu shehunnai su ba kansu fatawa idan ya ga kyakkyawar mace ko da mata aure ce sai ya gaya ma wannan muridi cewa Allah ya ce muridin ya sake ta ta dawo ta mashi yin hidima an samu haka a cikin tarihi ba ɗaya ba ba biyu ba kuma tunda sun riga sun amince da abin sai su ɗauka wata karama ce wata falala ce ita ta ga cewa to ai ta samu daraja yanzu ita ce mai yi mashehi hidima ita ne mai sa mishi wuta a ɗaki in ana sanyi ita ke haɗa mishi shayi ita ne ke kawo mishi turaren wuta ita ce ke mishi wanki daga nan kuma har mu'amala ta kai su ga kwanciya sawa'un kwanciya ce ta hanyar tun daga ta mai tausa ko ta dinga cire tana tsife mishi gashin gemun shi har ya kai ga ya auka mata duk wannan yana faruwa jama'a din me kai shi zuwa ga wannan shine halastawa kansa abin da yake haram da kuma kuntatawa kansa akan abin da yake asali halas ne Allah ya tsare mu wa amal juz'u thani min kitabina malam rashad muhammad salim yace juz'i na biyu ko na littafin nan na al-istiqama fa yabda'u bi faslin fil ghayrati wa anwa'iha wa ma fiha min mahmudin wa madhmumin Ibn Taymiyyah ya fara magana a littafi a juz'i na biyu game da al-ghaira kishi wa anwa'iha da nau'o'in kishi wa ma fiha da abin da ke cikin kishi min mahmudin wanda yake abin yabo ne wa madhmumin da kuma abin da ke cikin kishi wanda yake abin zargi ne ma'ana kishi mai kyau da mummuna kenan anan kamar da zamu zo mu je magana akan ghairatullah kishin da Allah yake da shi akan bayi idan sun yi sabo yadda Allah yake jin zafi idan bayinsa sun yi sabo ya magana kuma akan ghairatul abd kishin da bawa yake da shi wanda kishin bawa ya shafi abin da ya mallaka ne da maharim ɗinsa iyalansa ƴaƴansa makusantansa da kuma kishi kamar da ya ambata akwai na dangane da bawa din akwai mahmud akwai mazmum mahmud din kamar da zamu zo mu ji shine wanda yake al-ghayratu fi raiba idan mutum yayi kishi akan duk abin da yake akwai kokonto game da shi akwai alamar yanayi na barna a cikin sa al-ghayra kuma take mazmuma ita ce kishi akan abin da babu wani abin barna a cikin sa sannan yayi magana akan akan dayyusanci wato mutum ya zama ba shi da kishi akan iyalansa ba shi da kishi akan ƴaƴansa ko matansa bai damu da su yi shiga mai kyau ba bai damu da ya basu su ta yawo ko su dinga hulɗa da waɗanda suke ba muharramansu ba hulɗa wadda take za ta iya kawo riba ko makamancin haka da yayi magana akan waɗannan za mu zo mu ji bayani dalla-dalla game da wannan ya kuma yi magana akan kishi wanda yake na ɗabi'a na mata wanda suke yi ma junansu idan sun haɗa miji ko idan sun ji mijin suna so ya auri wata da makamantansu ko idan mijinsu ya ambaci wata mace koda wata shude ne a rayuwarsa, yace wannan dabi'a ne, yana iya zama abin zargi ne idan ya wuce kima, amma idan bai wuce kima ba abin zargi bane, haka ake manejin dinsa. Kamar yadda alal misali mutum ya ji haushi idan an mishi abin haushi, dabi'a ne, ba abin a zarge shi bane idan ya ji haushi, amma za a zarge shi ne idan ya zama reaction din shi ga fushin ya wuce haddin dabi'a. Shine idan ya fushi, ya yi fajirci, ko ya yi katsi'a, ko ya yi ta'addanci kawai saboda ya fushi. Idan ya fushi zai fajirci ya faɗi munanan maganganu, to kaga wannan shine abin zargi. Idan ya fushi zai yi katsi'a, zai yanke zumunta, zai daina magana da wani saboda ya fushi, wannan shine abin zargi. Idan ya fushi zai yi ta'addanci, zai kai sara, zai kai duka, zai kaza. To waɗannan su ne abin zargi, amma ba asalin fushi ba, saboda asalin fushi ɗabi'a ne. Kamar yadda yunwa, idan mutum ya ji yunwa ba abin a zarge shi bane a ce dan me zai ji yunwa, amma in saboda yunwa ya je ya ci haram, to shine abin zargi. Ko in saboda yunwa ya zauna ya dinga cin abinci har ya wuce kima shari'a, ko saboda yunwa ya dinga cin abinci akan titi misali, to waɗannan abubuwan da yasu na su zama abin zargi. Ma'ana ka'ida ita ce ba a zargin mutum game da ɗabi'a. Ko mun gane da kyau jama'a? Yawa. Ba a zargin mutum game da ɗabi'a dan ya ga abu na ɗabi'a ya yi reacting a ɗabi'ance, ba a zargin shi. Shine ya ga abin dariya, ya yi dariya. Ya ga abin kuka, ya yi kuka. Ya ga abin tausayi, ya ji tausayi. Ya ga abin mamaki, ya ji mamaki. To duk waɗannan ba abubuwan zargi ba ne. To haka dan mace ta ga wani abu da ya kamata ta nuna kishinta ga ƴan uwarta wadda suka haɗa miji guda, ko wata mace wadda take ganin cewa wannan macen fa akwai yiwuwar mijina ya so ta kuma ya aure ta, to ba a zargin ƴa mace dan ta nuna kishinta akan wannan. Amma ana zarginta ne idan daga wannan kuma ta maida abin ya zama fitina ko bala'i ko wani abu da har za a ji labari, har a ce ta yi kisa, ta yi yanka, ta sa guba abinci, ta yanka mijinta, ta je gidansu wannan yarinya, ta musu rashin mutunci, ta zage su gaba ɗaya duka danginsu, ta sa an je an yi asiri, an yi cutar da wanda suke ba su je ba su gani ba. To wannan su ne ababen zargi, duk zai mana magana akan waɗannan. Kuma wannan babin babu shakka muna da matuƙar buƙatar shi a irin wannan zamanin namu, da mata suke ganin wai in dai ta auri miji to shikenan ya zama kayan gadanta. Kayan gadanta ne, ba wata take da ƴanci ya so ta ko ta so shi. Har ma aka ji wani zai aure sai a ce to matar shi ta yarda. Duk wanda zai aure na biyu sai an tambaya to wanta ta yarda, kamar ita ce koshe ta kawo shi duniya, ba ta da ƴancin yarda ko rashin yarda. Har ka ji wani ma wanda ya aure na biyu yana ma abokin shi kashe da cewa to wallahi in fa za ka yi sai ka yi da gaske ba, saboda ka san matata ma ta fi taka sauƙin kai, amma ba ka san bala'in da muka yi da ita ba. Mata sun samu wani liberty, har suna ganin wai uwar gida wani mukami ne na musamman. Babu wani mukamin uwar gida a musulunci, babu shi, al'ada ce kawai. Tunanin cewa wai dan ki aka fara aura kina da wani priority fiye da ɗayar, dukan ku sunan ku matan aure, kamar da ɗan da aka haifa shekara 30, don da aka haifa yau in an zo rabon gado duka gadon su irin na ɗani. Har wata mata wai tun ta san, wai ta ga ta yi karatu ran nan take kafa min hujja, wai ai Allah ya ce la yasu minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatl ulaika azamu daraja. Wallahi tallahi wata kafa mu hujja da wannan aya, ko dariya ne. Ko yau aka aure ta ke kuma an aure ki shekara 30, sunan ta mata aure, sunan ki mata aure, tabbas akwai mutunci da darajtawa na wanda ya riga ka wani abu. Amma wannan bai nufin wai a shar'ance kina da haƙin da yafi nata, bai nufin haka. To da haka mun zo zamu dabdala sosai akan wannan babu, da kuma ƙoƙarin bayyana wa mutane cewa wannan abin da muke rayuwa a cikin shi yanzu ya saba wa manhajin addini. Sai kaga ƙawaye ne za su je su ba matakka labarin cewa to ai fa wane mijinki, mun ji labarin fa yana son wanci, sannan fa na aure ne, sai su yi gayya da ita da danginta da ƙannanta a je gidansu waccan yarinya, a je a firgita su, a yi musu wone, a yi musu rashin mutunci cewa wallahi su fita batun mijin. Idan kin isa da mijinki ki hana shi, in har kina ganin kin isa, amma ba ita ke hana ta ba. Kuma abin da zai baka mamaki shine ita wannan matar da take fitina akan mijinta zai aure na biyu, idan danta ne zai aure na biyu ba tana so idan kaninta ne zai aure na biyu sune yan kai gara sune yan kai tuwon biko za ta gaito kawayenta duka ai kaninta zai aure yau ko wanta amma kada mijinta yi kaga wannan tilka idan kismatun diza wannan hukuncin zalunci ne Allah shi ya san abin da yasa yace maza su aure mata da yawa ku bar Allah abin da ya fada kai ku bar shi haka idan kuma Allah ya taimake ki mijinki ba mai wannan ra'ayin bane shikenan sai ki tarashi mutunta da ke ga dama ki ta mushi abin da ke ga dama har Allah ya kawo iyakar wannan bala'i Allah ya tsare mu mallan ya ci gaba da cewa wa yuqaddimu ibn taymiya li hadha al-fasl bi muqaddimatin ibn taymiya yayi shimfida ga wannan babi yadhkur fiha a cikin shimfida ya ambaci cewa ma warada min ahadithi al-haditha nabawiyya tata'allaqu bil ghaira ya ambaci hadisan da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da alaka da kishi zamu zo mu ji su a can gaba wa yukhlisu minha ila anna al-ghaira al-mahbuba hiya ma wafaqat ghairatillahi ta'ala daga nan kuma yayi conclusion cewa kishi wanda yake abin so shine wanda ya dace da manhajin kishin da Allah yake dashi wa hadhihi al-ghaira an tuntahaka maharimullah ita ce kishin kada a keta iyakokin Allah da abubuwan da Allah ya haramta to ya zama shi ma bawa yana kishi ne akan kar a keta iyakokin Allah wa an yu'ta wal ghayratu an yu'ta al fawahishu al batinatu wal zahira da kuma kishi akan kar a yi barna ta bayyana ko ta boye lakin na ghayratu al abdil khassa hiya an yushrikahu al ghayru fi ahli amma shi bawa asalin kishin da aka san dan adam da shi shine ya zama yana da kishin kada wani ya tarayya da shi a wurin iyalansa kar wani ya gamurmushin matarsa ko ya fira da ita ko ya zauna ya yi fira ta al'uns su tattauna da ita ko ya makwabce ta ballantana kuma a ce ya haɗa wurin kwanciya da ita ya zama mutum yana da kishi akan wannan kuma ba zai yi sakaci a wajen ya ga cewa matar shi tana shiga wurare ko tana yin mu'amala wadda za ta hukunta irin wannan barnan ta samu ofa ba wal ghayratu fi ghayri riba yayi magana kuma akan kishi a wurin da babu wani abun kokonto ko matsala wahiyal ghayratu fi mubahi shine mutum ya zama yana da tsananin kishi akan abin da ya halasta ba na haramci bane mimma la yuhibbuhu Allah to irin wannan kishin ba shi daga cikin abin da Allah yake so bal yanha anhu Allah yana hana irin wannan kishin idza kana fihi tarku ma amar Allah idan ma a cikin shi akwai hana abin da Allah ya umarni alal misali shine mutun ya ce zai hana matar shi zuwa masallaci kamar da zamu zo mu ji kaga kishi ne zai sa ya ce zai haka to yanzu yana so ya yi abin da ya hana abin da ya halasta saboda zafin kishi to Allah baya san irin wannan walihaza qala nabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah yake cewa la tamna'u ima Allah masajidallahi kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallatai ubuyutuhunna khairul lahunna gidajensu sun fi musu alkhairi duk da haka gidajensu sun fi musu alkhairi amma dai in suka je masallaci ka a hana su wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu abu dauda ya fitar da shi da al-imamu ahmad da al-imamu darimi a cikin sunan dinsa haka al-imamu ibnu khuzaima da al-imamu al-baihaqi shi ma duk sun fitar da shi daga sahabi abu huraira akwai riwayan ibnu majah ila yau daga sahabi abdullahi dan umar da kuma riwaya al-imamu al-bukhari da muslim da abu dauda ha ila yau ita ma daga abdullahi dan umar din dukkanin su sun fitar da waɗannan riwayoyi ne tabbatattu babu shakka akan su wa amma ghayratun nisa'i ba'dhuhunna min ba'din fa hiya min umuri at-tiba' amma kishi da mata suke da shi tsakankanin junan su to wannan abu ne na dabi'a kal huzni alal masa'ib kamar yadda yin bakin ciki idan an yi mutuwa ko an yi asara ko an shiga cikin wani kunci wannan ma dabi'a ce ba a hana mutane yin aiki da dabi'a hasali ma zaka ga mata suna zargin ƴa mace a cikin su wanda ba ta yin kishi wanda kwata kwata ta mai da kanta kawai kamar wata talasura haka ita bata damu da komai ba tuni ina ruwa na sai a ce mata ba ta da hankali ne zaka ga suna zarginta suna ganinta na kasasshiya a cikin matantakarta kuma gaskiya ne dole ne ya zama mace tana da kishi amma ta zata da hankali a kishin nata yawwa ما تاكو جونا. وبعد هذه المقدمة يعود ابن تيمية إلى كتاب الرسالة القشيرية. بايان وانا المقدمة سيكما ابن تيمية يقوم كان وانا لتافينا القشيري الرسالة القشيرية وينقل منه ما جاء عن مشايخ الصوفية في مسألة الغيرة. يجي يتتونا يقفو مغنغنو وانا سكزو دقا شيهنن اريكا شيهنن اريكا اسنا دا مغنغنو اكا ناس كيشي اتكين اريكا اكويشي ويبين ما في اقواله يبين ابن كيشكين مغنغنو سمين الغلوي نوش مكا ايدا روا والمبالغة دا سنن تاوا حتى ان القشيري يقول عنه haka kushairi yana fada game da su yana cewa wa adzana shibli maratan falamma intaha ila shahadatayni qala laula annaka amartani ma zakartu ma'aka ghayrak haji zangayi irin nan dalika ashibli din nan shine dalaf ibn jahdar in kun tana mai magana akan shi wanda ya rusu ya shekara 334 mai magana akan shi a darasin da ya gabata wata rana ya kira sallah da yazo kan ashhadu alla ilaha illa allah أشهد أن لا إله إلا الله دكما أشهد أن محمد رسول الله باقي كيران صلى الله عليه با واندا وانن حكا كيران صلى الله عليه متواترا بابو ونشكا أكنش دي فتاك سيتي بادن كي الله كي كي أمرني دا أمبچيك كما أمبچوانا با دا بدا أمبچوانا أعجم ويتي وادي أشهد أن محمد رسول الله wayana ganin ya ambaci wanin Allah ne tare da Allah kai ka je da rika jama'a da can da gaskiya wanda wannan wani bangare ne wani wato hakuri ne na makullin shahada dayan hakurin ko la ilaha illallah to lazimin ta muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sai juya ma'anar abin wai shi ya so ya tsaya ne kai akan ashhadu alla ilaha illallah kadai ba zai shaida manzo Allah cewa bawa ne kuma manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallamu alaihi fil akhiratul ula shine wai sai ba kanshi uzuri wai dan dai kawai Allah ya ce a ambata ne amma shi da ba zai ambata wannan kuma suna ganin ta wata kaiwa matuƙa ce a cikin kishin Allah suna yin kishin Allah kishin dariƙar su kamar yadda zaka ji an ce in an shige ta ba a ziyarar wali wali wanda ba cikin ta yake ba ba a yin wani zikiri wanda ba cikin ta yake ba ko amma sai a ce kuma ai duk waliye gaskiya ne shine irin wannan kishin a ce ga wani salati da wani shehi yayi ƙarya an gaya mai ko ya zaba ya kera ko ya gani a mafarki to idan dai ka yadda kai ka shiga cikin falsafar sa ta dariƙa to haramun ne kai wani salati wanda ba wannan ba kuma ba za ka je neman albarka agun wani wali ba sai wannan wali ko kuma walin da ya jibanci wannan addinin ba za ka je ziyara kabarin wali na wata dariqa ba sai wannan to wannan yana cikin mabda'i na kishi a cikin manhajin tijaniya a dariqu ba tijaniya kade ba to sai aka zo ma isu isu domin da ma disan da mutane suka dinga raba kan al'umma haka to za su dinga samun matsala kuma isu isu sai kaga tsakanin zawiya kaza da zawiya kaza ba a ga maciji ko tsakanin abin nan makaranta kaza ta dariqa da makaranta kaza ba a ga maciji har aka kai ga ma a gida ɗaya ma sai a rarraba in an ce wani shine shugaban dariqar kaza a Afirka sai wani ya ce bai da ba ya je can da salo ya bude nashi addinin ya same suna misali ashabul kafi ba ka ake ba a Kano yace su musu daban ne da waɗancan ba sai da shugabancin waɗancan ba duk irin wannan kishin ne ina fata mun gane wannan wa yaqulu ibnu taymiya raddan ala zalika ibnu taymiya sai mai da martani yace innal imana bir rusul alaihi musallam laysa min babi dhikril aghyar ai imani da manzanni ba shi daga cikin babi na ambatan abokan kishin Allah su ba abokan kishin Allah bane balantana ka ce kana kishi domin matsayin su da na Allah ba matsayi ɗaya bane abun da ya kamata kai kishi shine ambatan wasu ababan bauta tare da Allah amma kuma kaga kamar yadda na faɗa canza gaskiya a lokaci guda kuma da suke ganin ambatan annabawa tare da Allah suna kishin Allah suna jin kyamar haka amma kuma ba sa kyamar baiwa shehunnin su sufofin Allah da ba su matsayin Allah game da cewa suna da cancantar a musu biyayya akan duk abin da suka faɗa game da halastawa da haramtawa, game da roƙonsu da neman agaji da neman biyan bukatu a wurin su, game da sujuda gare su, durƙusa musu, mai da kabarin su Ka'aba wurin kewayawa, wurin da za a tashi ta kanasta Kano tun daga Zariya da Kano da Sokoto a tafi har ƙasar Senegal don ziyarar kaburbura. Makala hotunan su da tunani da aƙida cewa hotunan suna iya ba su kariya daga cutarwa ko bala'i ko tsautsayi ko wata musiba. Kaga duk wannan baiwa shehunnai siffofin Allah ne da danganta ayyukan Allah zuwa gare su, kuma ba sa kyamar wannan, amma kaji suna kyamar ambatan annabawa tare da Allah. Haka shedan yake talbisi ma duk wanda ya fita daga manhajin annabta jama'a akan duk harka da zai ko salafiyanci kace zakai in baka tsaya akan manhajin annabta din ba, wala sai shedan ya maka irin wannan abin nan ba duhu ka dora ganin wani abu wanda gashi mummuna ne, amma sai ka dora ganin shi kyakkyawa, kuma aqidar ka ta ginu akan wannan, ka dauka cewa abin arziki kake. Shine Allah yake abin nan alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yusibuna yahsibuna annahum yusibuna sun'a, aikin ka ya baci tun anan duniya, amma kuma kana tunanin me kyau kake. Allah ka tsare mu. Malam Ibn Taymiya yake cewa bal la yatimmu tauhid lillahi wa shahadatu lahu bil wahdaniyya wal iman bihi illa bil iman bir risala. Hasali yadda abun yake, batu akan dayanta Allah da shaida cewa Allah shine ubangiji kwaya daya tilo, da imani da Allah madaukakin sarki, to baya cika sai an yi imani da manzancin manzanninsa dukkanin su, ma ba wai manzo kwaya daya ba. Da baka kareta wani manzo kwaya daya, to wannan karetawa ta warware imaninka da sauran, ta warware imaninka da Allah subhanahu wataala. Da haka ba agyaru bane su ga Allah, ba kishoyi bane su. Wa kadhalika qawli shibli lamma su'ila, haka nan wannan dai shibli da aka tambaye shi aka ce mata tastarihu, yaushe zaka huta da wannan yawan salati da kake da kuka da sallah da azumi. Fa qala idza lam ara lahu zakira, ni ba zan huta ba sai an wayi gari, ba wanda yake ambatan Allah sai wasi shi kadai, sai kowa ya ban mishi Allah, shi kadai zai ambaci Allah. يرد على ذلك ابن تيميه بان هذا من اعظم المنكرات. ابن تيميه yace wannan daga cikin mafiya girman abin kyama. Wai ta sa'adu har yake cewa ma yana tambaya ayyarul mu'minu an yuzkar Allah, mu'mini kuma yace yana kishi dan yazo ne ya ambaci Allah, mu'mini dan yazo ne ya ambaci Allah sai ya kishi. Kamar yadda misali miji in yaji wani na yaban kyan halittar matarsa sai ya kishi, ko ba shine zikiri ba a zuga Allah a kuruta shi. To kai yanzu in ka ji wani can yana yabawa matarka da irin yaban da kai kadai ya kamata kai mata, kaga ya kamata ka kishi, ko ya kamata ka kishi. To kenan yanzu mumini zai irin wannan kishin ga Allah, kaga ya maida Allah kamar matar shi kenan. Ta'ala Allahu amma yaquluna wa ma yufakkiruna bihi, wannan babu shakka munkari ne. وأما الفصل التالي فصل نجبكما في الجزء الثاني من كتاب الاستقامة فصل ذلك بيد ونن دا ابن تيمية مغانا أكان الغيرة سيكما يون مغانا فهو فصل فيما ذكره القشيري أن أبي سليمان الداراني شيني ونفصل دا ابن تيمية يتتونا أكانش تفسكر بياني أكان أبو بوان دا القشيري أنبتا غما دا ونببما لمي دا تكين سوفاي shine Abu Sulaimana Ad-Darani, wanda sunan shi Abdurrahman ibn Ahmad Al-Baghdadi. Asalin shi mutumin garin Dimashq ne, amma ya zauna Baghdad ya rayu anan, ya rasu jinar shekara 215. To Al-Qushairi ya kawo maganganu daga wannan malam Abu Sulaimana Ad-Darani, shine Ibn Taymiya yayi raddi akan su. Annahu qala cewa shi darani din yana cewa ar-riba alla tas'ala Allah al-jannata wala tasta'idha bihi minan nar, yarda da Allah shine karka roki aljanna karka nemi tsari daga wuta, tunda kai bawan Allah ne, Allah ne halice ka, kabar Allah kawai ya yadda ya ga dama da kai. Karka sake kace Allah ka sana aljanna, ya Allah karka sana wuta. Idan kai haka to ya nuna cewa kana da zaki kenan naka, kaji wani kuma wani sabon salo din ai zaka ji dariƙa suna faɗan wannan jama'a suna faɗan wannan cewa ba a neman tsari daga azaba Allah ba a neman Allah ya saka aljanna saboda kuma Allah kai kayan shi ne yadda duk ya ga dama da kai haka zai to kaga wannan falsafa ce ta Hindus din can falsafa ce ta addinin ɗan Hindu ba ta ba ta addinin Allah bane domin dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine dan gatan Allah Allah ya bashi aljanna Allah ya ma bashi dama ya ba wasu aljanna Allah ya mishi alƙawarin ceto ash-shifa'atul uzma Allah ya alƙawarin zai bashi dama ya kwashi halittu ya kai su aljanna tun daga filin kiyama a filin a wajen ma'auni har zuwa ma waɗanda manzon Allah zai fiddo da su daga cikin wuta zuwa aljanna ku duk wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma shi yana addu'a yana cewa Allah ka tsare ni daga wuta ai kaga shi a ɗabi'ance zamu iya cewa yana da aminci akan cewa ba zai shiga wuta ba kaga bai da bukata izuwa ga wannan kenan ma'ana kamar yanzu a ce a nan duniya ne mutumin da ke da arziki isasshe wanda a ɗabi'ar rayuwa wannan arzikin sai dai ya mutu ya bar shi za a iya cewa a ɗabi'ance ya fi ƙarfin ya diga addu'a cewa Allah ka raba mu da talauci Allah ya riga raba shi da talauci ai wannan ba ita ce addu'arsa ba sai dai addu'a Allah ka tsare mana arzikin mu kai lalace ko tunda shi ya riga ya rabu da talauci wannan karamin misali ne kawai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a ɗabi'anci a ce yana addu'a ya ce Allah ka tsare ni daga wuta ko Allah ka bani aljanna amma kuma yana wannan addu'a as-sujuda da ruku'u hasali ma hayyai yana roƙon al'ummarsa su taya shi da wannan addu'a su mai salati su ce Allah ya bashi wasila sai wani kawai yazo ya ce wai a daina wa duka wannan a daina kawai a zauna a jira me zai faru kaga shi dan ne ya riya mishi wannan jama'a ko kun fuskanci yadda shi dan yake wasa da kwalan mutane kuma duk wannan yana yuwa ne idan ka saki na annabi din ka kama na wani mu kula da wannan kaida in dai ka rike na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka samu kanka cikin wannan rudanin ba saboda zaka karanta kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sujuda da ruku'u da cikin addu'o'in sa na dare da du'aul istiftahi da duk addu'o'in da yake yi zaka ji yana addu'a Allah muna neman ka tsare mu daga wuta Allah ka sa mu aljanna Allah ka gafarta min zunubaina har Aisha take cewa ba za ka tausayawa kanka ba bayan Allah ya gafarta maka wanda ya wuce da wanda zai zo ji ba hadisin Mu'azu na wancan saurayi mai ainihin ƙarin sallar shi dinnan me yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya yace ni na ce ne kawai Allah ya sa ni aljanna ya tsare ni daga wuta ni ba zan iya abinda kuke yi na gurnani ba manzo Allah ya murmushi yake cewa to ai mu ma duka gurnanin da muke akan wannan muke neman aljanna da neman tsari daga wuta amma ka ji yan dariƙa sai su ce mene wai nuna yarda da Allah shine karka roki aljanna karka roki tsari daga wuta idan kai haka kamar wai kai ganganci ne har suna kwatance akan cewa kai ne aka zo an gayyace ka zuwa wata abin nan walima ko wani taro yana daga cikin rashin ladabi bayan ga abinci kaga ana rabawa kuma ka ce ni na fi son kaza ko ba na son kaza don wannan zai nuna kamar kai watin mutum ne mara kawaici kaga wannan kwatance ne na shiriri ta jama'a don tukuna na farko ai ɗabi'a ce son wani abu da ƙin son wani abu kuma in dai aka kawo abinci kala daban-daban ya nuna an fahimci mutane suna da bambanci wajen son abincin kenan in dai har aka kawo kala daban-daban ya nuna an fahimci mutane suna da son abu daban-daban wanda kuma aljanna haka ne akwai abu kala daban-daban tunda aka kawo kala daban-daban to ashe ya halasta mutum ya ce ga wanda nake so hasali ma waɗanda suke ba da irin wannan abincin in dai sun san abin da suke za a ce kowa ya zaba abin da yake so kaga kwatancen gaba ɗaya ya faɗi babu muhallin kiyasi da wannan ko da ma kiyasin mai kyau ne to akwai ka'ida da ta zo a cikin nasushi to kiyasi ya faɗi iza waradal asaru batala nazaru shine an samu ba zai kirgu ba yawan wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki aljanna ya roki Allah ya tsare shi daga wuta sahabbai suka roka suka nemi manzon Allah ya roka musu manzon Allah ya musu addu'a yace Allah ka sa su aljanna Allah ka tsare su daga wuta to da ya rige kuma kenan wannan fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan kuma sune sahabbai waɗanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mutum daya ya fi kowa daraja a duniya da lahira su kuma a matsayin al'umma ba a taba ganin al'umma mai nagarta irin su ba amma suna wannan addu'ar sai wani ya zo daga baya kawai ya ce wai a daina irin wannan addu'an gaba daya وقد وجدت أن هذا الفصل سبق نشره مالن رشاد سالم يتي ناغانو تشيوا ونن فصل اللي كي مغانا أكن قونا إتتشي كرأة تشي واتو يدادة الله شيني كرأة تشي الله كباما الجنة كرأة تشي الله يتري مودة غوتا مالن رشاد يتي ناغانو تشيوا ونن فصل كافن نزوني أيكي أكل تافن يا غبات تشيوا وسمتاني سن buga shi sun yada shi mustaqillan shi kadai fi majmu'atul fatawa al kubra a cikin majmu'atul fatawa ta ibn timiya akwai fasli da ya amsa tambaya akan wannan thumma u'ida tab'uhu fi majmu'ati fatawa al riyad sannan aka sake buga shi kuma a cikin majmu'ata fatawa bugun riyad akwai ayyuka da malam abdurrahman qasim yayi da shi da dansa na tattara fatawoyi na ibn timiya wanda yake buga su a cikin mujalladi 36 din nan da kuma cikwa mujalladina 37 shine fihrasa wanda asali sarakunan Saudi Arabia kakan su Fahd din Abdulaziz kenan kakan waɗannan ne yanzu sune suka ba da aiki kuma suka ba malamai suka tattara wannan fatoyi aka buga su littafi ne wanda bai kamata a ce duk wata maktaba sawa'un ta dan adam ce kwaya ɗaya ko ta wata mu'assasa inda yana katan addinin musulunci bai kamata a ce babu ita ba majmu'u fatawa ta Sheikh Islam Ibn Taymiyyah fatawa ce akan kusan komai da ka sani akwai dimbin ilimi a ciki in ka lazumci karanta ta da nazartar ta da bincike a ciki zaka samu dimbin ilimi kuma zaka warware fatawoyi da dama wanda har a yanzu ba su gushe ba muhalli ne na tambaya da neman bayanai a gun malamai Allah ya gafarta Ibn Taymiyyah to a cikin wannan majmu'ul fatawa din an buga na farko kuma an sake mata wani bugu shine na majmu'atul riyad wanda an cire wasu abubuwa an ƙara wasu akwai kuma takhriji da aka yi na hadisan dake cikinta mujalladi 7 yana nan muna da shi shi ma'anan wanda wasu majmu'a ta malamai suka yi aikin su ma kasar Makka na takhrijin gaba daya hadisan da Ibn Taymiyyah yake kafa hujja da su a cikin majmu'atul fatawa din shi Allah ya gafarta musu gaba daya kama anna minhu nuskatun khatiyya kuma naga wani rubutun hannu na wannan faslin wa sa'uqabilu ma fil istiqama ala tab'ataini zan yi kokarin kuma na gwara abin da ke cikin littafin al-istiqama akan waɗancan bugu guda biyu na majmu'atul fatwa wan nuskatul khatiyya bi idnillah da kuma wannan rubutun hannun da zan yi kokari na gwada su naga me ya bambance wancan da ke tsakankanin su wa ibn taymiya yubayyinu ma fi hadha al-kalam min al-ghuluwi al-madhmum ibn taymiya ya tsaya yayi bayani dalla dalla abin da ke cikin wannan zance na abu sulaiman ad-darani in ya tabbata daga gare shi cewa wannan magana akwai wuce makadi da rawa kuma akwai abin zargi wa yufassilu alqawla fil ma'na as-sahih sannan yayi bayani dalla dalla na menene ma'ana ingantacciya lil riba fil kitabi was sunna me abin da ake nufi da yarda da Allah a cikin qur'ani da sunna wa yadhkuru anna al mashayikh as-salihin min as-sufiyyah kuma yayi bayani akan cewa shehunai nagari daga cikin sufaye waɗancan na farko yuwafiqu kalamuhum alkitabu wassunna cewa sufa sufayen farko fa irin su junaidu da makamantan su to sufa maganganun su sun dace da qur'ani da sunna ba su saba qur'ani da sunna wayan qulu qa'ifatan min aqwalihim fi riba kuma ya cirato maganganu daga cikin maganganun su game da riba din wayastabidu an yakuna alkalamu alladhina sabahu alqushairi ila ad-darani min kalamihi fi ila kuma ibn taymiya yayin nuni zuwa ga shi yana ganin da wuya a ce wannan magana ta tabbata daga al-Imam Abu Sulaiman ad-Darani duba zuwa ga zamanin da ya rayu da kuma irin tafarkin da ake bi a wannan zamanin na sufanci din zamu ji duk wannan a gaba insha Allah wa yastadrid ibn taymiya fil kalami fi mas'alati ru'yati Allah tabaaraka wa ta'ala fil akhirah sannan ibn taymiya ya sake sakin layi yayin magana akan ganin Allah da yayin magana akan riba cewa bayi za su samu yarda Allah ta hanyar ganin sa a lahira sai kuma ya saki layi ya magana akan mas'alolin da suke da alaka da hukuncin ganin Allah da ra'ayoyin mazahibu akai da makamantan su wa yubayyinu al-adillata ala hadhihi ar-ru'ya fi kitabi was-sunna tabbatar da dalilan da suke nuna za a ga Allah a lahira sabanin maganar mu'tazila da kullabiya da makamantan su wanda suke kare ta ganin Allah a lahira ya mai musu da martani thumma yantaqilu ila mas'alati al-mahabba sannan yayi kuma sake ciratuwa zuwa ga mas'alar dake da alaka da kauna a shar'ance wa yadhkuru anna alladhi dalla alayhi al-kitabu was-sunnah واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب يمغانا أكن شوى أبند القرآن دا سنة سكنونا أبند كوما لمن سلف دا لإمامان ما لمن سلف سكا حدو أكي دا كوما سورن شيخون ننتري كونا قري شيني الله ينا سو كوما أنا سنش سابانا مغانا مؤتزلا ما أنا دا سودا ira iran su sune kaman jahamawa kenan wanda suke korewa Allah siffarsu domin su suna ganin aiso wata aqifa ce wacce take tasowa daga ganin abin da ya burge ka da ka bai yiwa kuma Allah ya ce ga wani abu daga cikin halittun shi har ya burge shi ya fara kaunarsa kaga wannan hukunci ne suke wa Allah da irin hukuncin mutane sannan kuma suka ce bai yiwa wani ya so Allah irin san da ake mahalittu kaza 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 su ta dai suna nan zamu zo mu ji su a mahallin su insha Allah amma shi ya tabbatar da cewa lalle a shar'ance Allah yana so kuma Allah yana ana son Allah bayin Allah suna son shi Allah shi ma yana son su zamu zo mu ji da nasoshi na alqur'ani da sunna da suka tabbatar da haka da kuma fassarar malamai din wa ya'ud ibn taymiya ba'da zalika ba'da hadha al-istirad ila kalamid darani sai kuma ibn taymiya bayan ya gama wannan sakin layi sai ya dawo kuma magana al-imam ad-darani bi mas'alati ar-riba game da mas'alar din nan ta wancan ar-riba da muka ji wa yastawfi munaqashata hu war radda alayhi ya cika abin da ya saura na tattaunawa da kuma mai da martani akan magana wa yabda ibn taymiya ba'da zalika faslan jadidan huwa sannan kuma ibn taymiya bai fara wani sabon wata sabuwar gaba ita ce gaba akan faslun fis sukari wa asbabihi wa ahkamihi fis sukari amin fis sukar faslun dake magana akan maye maye intoxication mutum ya zama ya fita daga hayyacinsa da kuma sabubban sa abin da ke jawo mutum ya shiga maye wa ahkami da kuma hukunce hukuncen shi wannan mayan dariƙa suna da shi akwai maye na yan giya da aka sani da na yan wuyoyi wanda sun sha wani abu sun yi mankas za su fita daga hayyacinsu su shiga wata duniya can daban to su kuma su ma idan suka sha qasa'id suka kai wani mataki akwai su ma sai kawai su fita sai su fara'i to wannan ma wata falalaci a dariƙa jama'a da haka daga nan ko mutum duk abin da ya ba matsala hatta kai ga kuma suna isti'ana da irin abin da mashaya suke sha na ƙwayoyi da kodin da wane ne da jiko don a samu a kai wannan halarar da wuri wato wanda ma bai kai ya kai ta ba ya kai kamar da misali akwai wanda in ya kanta alqur'ani ya da imanin da zai kuka ko to wanda imanin shi bai kai ba kuma sai ya sha wani abu da zai kawo kuka da wuri misali ko kuma ya sa wani abu a idan shi shi ma ya kuka to su ma haka wanda imanin shi da dariƙa bata kai yayi fana'i ya kai fana'i cikin maye ba to sai a hada mishi jiko sai ya sha din da ake maulidi ya kai maulidi ana yin wannan jama'a wanda suke makwabtan ƴan maulidi ko kuma wanda suke sun taba yin maulidi da ko suna yi yanzu suna ji na sun sa abin da nake nufi cewa ana yin hada jiko a sha jiko mai wanda yake wani sai a hada kwaya ta fi kara 30 idan dare kawai sai a sha daga nan kawai sai fita daga hayyacin shi to wannan asakar din da yan dariƙa suke asali da ba haka suke ba zamu zo mu ji bayani akai cewa asali wato abin nan ne wannan hubbu din da suke cewa suna yi da shauki idan ya kai musu kawai shikenan sai mutun ya fadi su ma ko kuma shine zai ce da yaji an ambaci Allah ko yaji an annabi salati sai ya shiga cikin wani yanayi har ya daina zuwa masallaci saboda baya so ya je ya jawa mutane abin kallo da sauransu to irin wannan yanayin shine har suka mai da shi addini to meye asbabu da suke kawo as-sakar meye kuma hukuncen shi fa yatakallamu anis sakari inda sufiya yayi magana akan ainihin wato abin nan maye a gurin yan dariqa wa huwa muttasilun bil fana'i indahum wanda yana da alaka da fana'i a wurinsu kama annahu muttasilun bil ladha yana kuma da alaka da jin dadi iz anna sukara as-sakara amin yajma'u ma'anayni domin shi da maye yana hada abubuwa guda biyu ne wujudul ladha wa adamu at-tamyiz abinda ke kawo maye shine samun dadi ya kai maka ya kawo har ka zama baka iya tamizi baka da hankali wani jin dadi ya gusar maka da hankali to wannan shine abin nan maye ya zama wato zuciya
ta nitse cikin mu'amalatan wani abu da take so na abin sha ko ci ko wata mu'amala idan ta nitse a cikin wannan abin sai hakan ya raba ta da hankalinta hankali wanda shike kawo tamyizi alal misali jama'a shine zukata wanda suke suna da cuta ta kaunar shaye-shaye tun daga kan giya da sauran abubuwan da ake sha yanzu a zamanancen na maye wanda wasu su abubuwa ne na dabi'a wasu kuma magunguna ne ake overdose din su wasu kuma hada-hada ne na shedan da hayaki da shisha da gasunan iri daban-daban to duk waɗannan zukata ne wanda suke da cuta sai su zama sun jarabtu da su jarabtas idan suna mu'amalantar suna jin daɗi to har sai su sha su ko su mu'amalance su mu'amalar da ta zama ta wuce kima to wannan mu'amala sai ta raba su da asalin hankalinsu wanda hankali shi kuma yana samuwa ne sakamakon ilimi da gogewar rayuwa to idan mutum ya rabu da hankalin shi sai zama ba shi da ilimi ba shi da wannan gogewar rayuwa ta rabu da shi temporarily da aka baya iya yin hukunci irin na masu hankali zai iya duk abin da ba a tsammani shi zaka ga dan giya wanda ya riga yayi marisa zaka ga bai da hankali zai iya gaida tumaki kamar da mai waka yake cewa ko in banda tsiyar mashayen giya wa zai isha raguna sun tsaya yace musu ko kuna lafiya in sun yi shiru yace sun giya yace ai sun ji abin da yake cewa wa wan jama'a mara zuciya zai iya dan bai da tamyizi yanzu gaba daya bai da hankali to su ma suka dauki wannan dabi'ar ta rashin hankali su shiga da ita cikin addini ta fuskar cewa wai suna rasa hankalinsu idan sun kai ga wani mataki na kauna da sauraron kasa'idu ko zikiri da makamantansu kaga kun da suke kwana zikiri su kwana suna amfasu idan dare sai a tarar da su sun fita daga hayyacinsu kuma a lokacin fita hayyacin nan abubuwa da dama suna iya biyo baya na cutarwa ko ta'addanci ko fasikanci ko barna to wannan shi ma jama'a dauko shi ne daga tsabaragen addinin kiristanci har yanzu a kiristanci ana yin irin wannan idan ana yin wasu tarurruka na musamman kaman taron ƙarshen shekara ko taron vigil na kaza ko za a yi ma wani baptisma ko makamancin haka har akan je a yi marisa a cikin coci da fasto da kowa duk a cakuɗe ko a yi mazuna zindir ko a yi zina ko a yi barna wani har a ji mishi rauni akan samu wanda zai iya ɗaukan wani abu ya makawa wani da tunanin duka haka a cikin ƙurbani haka wannan baya cikin addinin musulunci amma ƴan sufaye sun kawo shi da Ibn Taymiyyah dai mana maganganu akan wannan kuma wannan abubuwan duka suna da sauƙin mu iya fahimtarsu saboda suna faruwa a zamanin da muke rayuwa ko baka taba ganin su ba ido da ido kana iya ganin su a bidiyo ko kuma ya zama ka ji labari ko kuma kai ma halaka ta musharakanta a cikin abu ka tuba ko kuma yanzu kana yi ina fata mun gane wannan jama'a to kuma duk waɗannan hanyoyi ne da shedan yake bi dan batar da mutane kamar yadda Allah yayi magana akan giya wanda ita ce uwa game da duk wani abu da ke kawo maye mai Allah ya ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata fil khamri wal maisiri wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an-salah abinda shaytan yake so ya muku shine ya zama ya sanya muku gaba da kiyayya tsakankanin junan ku ta hanyar giya da caca da makamantansu kuma ya katange ku daga barin sallah da ambatan Allah to kaga duk wannan harka ce ta shaytan tsarin shi ne da kuma wato abin nan dinsa hanyar da yake bi yana farautar mutane kaga sun ce suna zikiri ne amma shedan zai zo ya raba su da zikirin ya sa su a cikin wani tafarki in za a baka dariƙa za a ce sai ka tsaya da sallah amma idan aka zo ana yin wannan harka ba a yin sallah hatta wannan zagaye da ake ana yin shi ba tsayawa a yin sallah iko Allah kuma za a baka dariƙa za a ce ba a wasa da sallah sai a zo kuma ana yin wani function na dariƙa kuma sai ya lazimta sai an yi wasa da sallah babu ma wanda ya tuna wa juna cewa ya kamata fa tsaya a yi la'asar zama ko muna fuskantar yadda shedan yake ruɗa mutane wannan abubuwan kuma fa duk suna faruwa a waƙe rayuwar mu wallahi abin a tausayawa mutane ne saboda galibin masu yin wannan suna yin shi ne tunanin addini suke ba abin a mai da su wato abin wasa ne ko abin dariya ba saboda kuma abin in yana naso zai kai ga har sai a cutar da kai kai kanka. Mafi karancin cutarwa shine zaka waye gari kaga abun ai ba laifi bane, alhalin kuma mugun laifi ne, ko kuma wani daga cikin makusantanka ko zuri'arka sai ya shiga abun ko da kai ka tsira, musamman a wannan zamanin da wato babu wani firewall da ke tsare wasu abubuwa daga zuwa wani waje. Kowa na rike da waya wacce take da fasahar zamani da zai iya samu duk abin da yake so ya gani ko ya kalla ko ya aika, kuma duk waɗannan abubuwan ana yin su ana aikawa da su ko ina. Shi yasa zaka ga suna da saukin su iya alliance da addinai irin Kiristanci, saboda abin da ke tsakankanin su kawai wata gaba ce wacce take bata wuce ta yanar gizo ba, kawai iska ma na iya cire ta. Wa inna awhanal buyuti la baytil ankabut, ma'ana babu katanga tsakankanin Kiristanci a gefe guda da kuma ɗayan gefen Shi'a da ɗari'u, babu wata katanga mai ƙarfi. Abubuwa da dama duk ana yin su junan juna, suna kama da na juna, da haka shi yasa sai ka ga suna iya ma junan su taya murnan abubuwa, suna iya taimakawa junan su a addinance, suna iya yi ma junan su alhini da takaicin idan wani abu ya faru ga ɗayan addinin, ma'ana suna iya musharakanta juna a wajen farin ciki ko bakin ciki ko kuma taimakekeniya wajen taimakon addinin juna. Allah ya tsare mu da zamu zo mu ji wannan bayani insha Allah dalla dalla. Wa hadha yadfa'u Ibn Taymiyyah ila al-kalami an al-ladhdhati wal-alam, to daga nan ne kuma Ibn Taymiyyah ya tirsasu zuwa ga yin magana akan me hukuncin ma al-ladhdha, dadin dandano da dadin da kuma al-alam pain, ciwo zafi, kama ya suquhu ila al-bahsi fi umurin minha, kuma wannan ya ja shi zuwa ga yin tattaunawa akan wasu abubuwa daga ciki akwai adamul aqli wat-tamyiz, yi magana akan yanayi na rashin hankali da rashin gane abubuwa. Fa innahu la yuhmadu bi min jihati nafsi, cewa babu wani dalili za a yaba wa mutumin da yake cikin rashin hankali ko bai gane abubuwa ba zai taba zama abun yabo ba. Bal qad madaha Allahu al-ilma, yace yadda abun yake ma shine Allah ya yaba wa ilmi wal aql da hankali wal fiqh da kuma fahimta. Allah ya yaba wa ilmi a wurare da dama. Wutilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum wa ma ya'qiluha illa al-alim, kaga Allah ya yaba wa ilmi ayoyi da yawa. Allah ya yaba wa hankali kaman fadin Allah wa laqad tarakna minha ayatan bayyina, ko sai ya ce liqaumin ya'qilu, kaga yabo ne wannan ga masu hankali, za ka ganshi da yawa al-Qur'ani akan ya'qiluna walakin aksar an-nasi la ya'qiluna, kaga Allah yana zargin marasa hankali. Haka Allah ya yaba wa fiqhu kaman fadin Allah huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda', sai yake cewa menene kad fasana al-ayati liqaumin yafqahu, liqaumin yafqahuna, kaga Allah ya yaba mu fiqhu fahimta. Walakin aksar an-nasi la yafqahuna, Allah na yawan fadin haka suna nan da yawa burjika al-Qur'ani, to Allah ya yaba mu hankali da ilmi da fahimta, aka san haka Allah bai yaba musu ba. To bai yiwuwa a ce ga wani ya shiga cikin yanayi na rashin hankali da rashin fahimta da rashin ilmi kuma ya zama abin yabo kuma a ce wai hakan addini ne. Wa nahu zalika fi ghairi mawdi, da kuma ire-iren waɗannan a wasu wurare da dama. Wa minha, daga cikin abubuwan da Ibn Taymiyyah ya magana akwai as-sahu fi muqabili sakar, fadakuwa, mutum ya zama yana cikin fadakashi, yana cikin consciousness din shi, da kuma yadda wannan yake muqabalantar wato mutum ya zama yana cikin maye yayin magana akan su. Wa nulahi bi anna Ibn Taymiyyah wa in kana qad takallama an mas'alati sakar wa hiya min masail as-sufiyya, zamu iya tsinkaye cewa Ibn Taymiyyah duk da yake yayin magana akan wannan mas'ala ta maye wata ke cikin sufanci, illa annahu tawaqqafa fiha anin naqli anin risalar kushiriya, anan ya dakata daga kofo maganganu daga kushiri din can. Wa anit ta'liqi alaiha, ballantana kuma ya mata ta'liqi. Wastamarra ala zalika ila nihayatil kitabi fil fusul thalathatil baqiya, daga nan kuma bai kara yin magana akan kushiri ba har zuwa ƙarshen littafin. Wa amma al-fasl al-awwal minha, daga cikin fusul waɗanda babu magana akan kushiri a cikin su, fa huwa fasdun fil hasanati was-sayyiati wal ma'asi wat-tauba, yayi magana akan al-hasanat, menene abubuwa kyawawa waɗanda Allah ke bada lada akan su. wasayiat su wane ne munanan ayyuka wadanda Allah yake bada sakamako ko alƙawari na mummunan sakamako a kansu wal ma'asi da kuma saban Allah din kanshi wa tauba da kuma tuba wa in kana ibn taymiya lam yaj allahu unwanan duk da yake wannan tattaunawar ibn taymiya bai sanya musu unwani ba bai sanya musu kanun labarai ba wal faslu thani unwanuhu fasli na biyu kuma a wannan tafarkin shine magana da ibn taymiya yayi akan al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna wa huwa yakadu an yakuna faslan mustaqillan wannan yayi kusa da a ce fasli ne mai zaman kanshi walakinahu fil haqiqa wasiqu silati bi mawdu'il istiqama sai dai a kashin gaskiya wannan mas'ala ta al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar yana da kyakkyawar alaka da asalin lissafin istiqama wa huwa faslun tawilun ashaba fihi ibn taymiya fil kalami anil amri bil ma'rufi wannahi anil munkar wani fasli ne mai tsawo wanda ibn taymiya ya tsawaita magana a cikin sa game da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wa bayyana fihi ghalatan alladhina yatasahaluna alal qiyami biwajibi ya bayyana kuskuran wadanda suke da sakaci wajen miƙewa su yi aikin da yake kansu na wajibi min al amri bil ma'rufi wannahi anil munkar ya bayani akan sakacin murji'a kenan gani wanda zai ce ba kowa yi abin da ya ga dama wa ghalatul ladina yaf'aluna zalika min ghairi fiqhin wa hikamin wa sabri da kuma wanda suke shiga cikin amr bil ma'ruf wa nahyi al munkar ba tare da fiqhu ba tare da fahimta ba ba tare da hikima ba tare da hakuri ba wato ƴan afasa kowa ya rasa kenan khawarija galibin su masu kai duka masu kafirtawa masu tsinuwa masu kaurace ma masu laifi wana zara fi ma yasluhu min zalika wa ma la yasluhu kuma yayi bincike yayi bayani akan me ya kamata me bai kamata ba ina ne ya kamata a tsaya ina ne ya kamata a wuce me zaka yi dole sai kaga sai an yi me kuma zaka tsaya kawai in kai nasiha ta isar ina ne za a iya magana ta shafi shugaban da sarakuna ina ne bai kamata a yi ba suwaye shugaban da sarakunan da ba a magana akan su me magana akan as-sabr da manzo Allah yace innakum sataruna min ba'di asara wa ashiya takrahunaha fasbiru dai magana akan waɗannan wama yaqdiru alaihi wama la yaqdiru alaihi da kuma akan abinda ka san zaka iya da wanda ba zaka iya ba wa bayyana ibn taymiya annahu ma'a daruratil qiyami wajibul amri bil ma'ruf wa nahyil munkar illa anna min usuli ahli sunnati wal jamaa luzumul jamaati wa tarkul qitali wa tarkul qitalil a'immati wa tarkul qitalil fitna ya bayyana cewa duk da yake wajibi ne a yi umarni da kyakkyawa a yi hani daga barin mummuna amma kuma wajibi ne mutane su san cewa daga cikin ka'ida ahlus sunna akwai luzumul jama'a lazimtar jama'ar musulmai wa tarku qitalil a'imma da kuma barin yaƙar shugabanni wa tarkul qitali fil fitna da kuma gujewa yin tarayya ko shiga cikin fada na fitina tsakanin musulmai da junansu wa amma ahlul ahwa ya bayyana cewa su ko ƴan bid'a kal mu'tazila kamar mu'tazilawa fa yarawna al-qitala lil a'immati min usul dini suna ganin yaƙan shugabanni wanda ba sa yin abin da ya kamata to yana daga cikin ka'ida addinin su guda biyar yana daga cikin waɗannan usul guda biyar na addinin mu'tazila akwai al-amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar kai zaka ji shi kamar abu mai kyau zasu ce akwai at-tauhid akwai kaza akwai kaza akwai kaza to da zaran ka ji sun ce al-amru bil ma'ruf abin da suke nufi shine daukan makami da yakan shugabanni kisa da yin abin nan kunar bakin wake da assassinatin mutane kisan mummuke da sunan wai gyara addini zanga zanga tare da zaune tsaye duk wannan baya cikin kaida addinin Allah amma su suna ganin addini waya tatrid ibn taymiya fil kalami an zammil bukhli wal jubni sanan ibn taymiya kuma ya sake sakin layi ya magana akan zargin rowa munin da ke cikin ɗabi'ar rowa da kuma munin da ke cikin ɗabi'ar tsoro da ragwantaka wa fadlil karami washaja'a da kuma bayani akan falalar da ke cikin halin kyauta da falalar da ke cikin taurin rai da abin nan da jarunta wa ilal kalami anis sabri ya magana kuma akan hakuri wa anwa'ihi da nau'o'in hakuri wa anil jihadi fi sabilillahi da bayani akan hukunce-hukuncen jihadi wa ba'ati ulil amri fi ghairi ma'asiya da bayani akan hukunce-hukuncen biyayyar shugabanni a abin da yake ba saban Allah ba wato zaka gaba ɗaya karatukan babu wani abu da ba a da bukata a san shi a wannan zamanin dan kusan duk abubuwa ne da muke da matsala da su a wannan zaman muke da kuncin fahimta ko muke da sabani tsakankanin tafarki na mutane daban-daban game da yaya kamata a gudanar da kaza yaya kamata a yi kaza yaya ne bai kamata ba al misali magana akan al amru bil ma'ruf annahi anil munkar al amru abin nan wato nasiha ga shugabanni tsarinta manhajin ahlus sunna game da yin magana akan shugabanni da kuma bayani akan suwaye shugabanni waɗanda suka tantance wannan suwaye ba su tantance ba sannan shin duk wanda yayi magana akan shugabanni shikenan ya zama khawariji ko ku akwai bawabit sannan menene ka'ida game da jihadi menene jihadi me kuma ba jihadi ba shin duk wani wanda yaga dacewar kawai ya kamata a fara kashe-kashe nada kanshi shugaba shikenan ya zama mujahidi ya zama duk wanda aka kashe a wannan harkar ya zama shahidi yadda mutane suke yin wannan abubuwan da muke gani yanzu a rayuwa jama'a da zamu ji waɗannan daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah idan Allah ya kai mu waɗannan gabobi insha Allah duk wannan bai gushe ba yana mana so mun tabu ne game da gabobin littafin zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka